أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن صار على نهجه إلى يوم الدين ما سوراروا السلام عليكم بركم دا ساكي صادوا أتكين وني سابن شرم منافة ورحمة عندني شيخ بلا كبر نكي قبات الدوان نشري أهالي ينزو tare da shehun malamin mu Dr. Sheikh Muhammad Sani Rijiyar Lemo kafin mu tsindima cikin shirin zamu maimaita lambobin wayar da za a iya aika mana da sakonni kamar yanda aka saba wato 0800 570 78 974 0800 570 78 74 ko kuma akan adireshin mu na yanar gizo wato fatoyinrahama@gmail.com ko kuma za a iya sauraron wannan shiri kai tsaye ta www.rahamaradio.com akarmakallah bismillah
alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in bayan haka ƴan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh idan ba a manta ba muna nan kan sharhin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda yake cewa ittaqillaha haythu ma kunta wa atbi'il sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan ka ji tsoron Allah a duk inda kake sannan ka bibiyi mummunan aikin kare kikkiawa don wannan kikkiawan ya goge mummuna sannan kuma kayi wa mutane mu'amala da kyawawan dabi'u annabi sallallahu alaihi wasallama wanda malamai suka ce a cikin wannan hadisi ya assasa rukunai guda uku ko na rukuni ka'ida ce mai zaman kanta ta mu'amalar bawa ga ubangijinsa mu'amalar bawa ga karan kansa mu'amalar bawa kuma da ƴan uwansa halittu ajiya muna magana akan abinda zai haifarwa da bawa tsoron Allah muka ce daga cikin abinda zai haifarwa da bawa tsoron Allah shine mahabbatullah san Allah bawa ya so ubangijinsa dan ubangijinsa ya so shi abu na biyu wanda shi zamu magana akan sa shine muraqabatullah wato bawa ya rika tunanin Allah ta'ala fa yana ganin sa yana sane da duk abinda yake babu abinda babu wani abu nashi da zai buya ga ubangiji wannan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ishara zuwa gare shi cikin wannan hadisi ce ittaqillaha haythu ma kunta haythu ma kunta a duk inda kake wato a kowane zamani a kowane guri a boye ne ko a bayyane ne kada bawa ya zama mai saban Allah ta yaya zaka sabu ubangiji bayan Allah ta'ala yana cewa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid mun fi kusa da bawan mu fiye da wato jijiyar wuyansa wanda wannan kusanci ne na ilimi kusanci ne na Allah ta'ala ya san abinda bawa yake ciki ba kusanci ne na zaci ba to bawa ya rika sanin wannan ya yadda da wannan haka nan Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa sai ya ce wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham إن الله كان عليكم رقيبا واتقوا الله الذي تساءلون به كجوران الله wanda kuke yi wa juna magiya da sunansa dan Allah dan Allah dan Allah ai mun kaza wal arham sanan kuji tsoran wato zuminci wato ku tsaya ku tsare zumuncin ku kada ku yi abin da zai zubar da wato zai lalata zumunta sannan Allah sai ya ce inna Allah kana alaikum raqiba lalle Allah mai sa ido ne akan ku wato yana sane da dukkan wani fadi tashin ku da dukkan wani motsin ku to sanin cewa Allah yana ganin ka ko da yaushe yana sane da abin da kake yi wannan zai haifar maka ko zai gadar maka da tsoron Allah a cikin zuciya wani daga cikin magabata yana cewa almajiransa zahadana Allah wa iyyakum fil harami zuhda man qadira alaihi fil khalwati فعلم ان الله يراه فتركه من خشيته yake cewa almajiransa kuji tsoran zahadana Allah iyyakum fil haram Allah ta'ala ya nisantar da mu daga haram ya sa mana gujewa haram, gujewar wanda ya samu iko ya ci haram ko ya aikata haram shi domin shi kadai ne, amma sai ya tana cewa fa ai Allah yana ganin sa, saboda haka sai ya bar wannan haramun din saboda tsoron Allah. Wato Allah ya ba mu zuhudu, gujewa haram, gujewar wanda yake da iko yayi domin yana ga shi kadai ne ba wani tare da shi, amma sai ya tana ai akwai Allah ta'ala yana nan kuma yana ganin abin da yake, sai ya guje masa. Imam Shafi'i yana cewa azzul ashiya'i salasa, abubuwa guda uku ba abin da ya kai su, to ba abin da ya kai su daraja. Yace aljudu min qilla wal wara'u fil khalwa wa kalimatu alhaq inda man yurja wa yukhaf. Imam Shafi'i yace abubuwa guda uku ba wani ba abin da ya kai su daraja. Ce abu na farko, mutun yayi kyauta lokacin da yake da dan abu kadan a hannunsa, wato ba shi da abu da yawa amma kuma ya zama mai kyauta da abin. Sannan na biyu, al wara'u fil khalwa, mutun ya rika tsantseni yana taka tsantsan yayin da shi kadai ne babu wani tare da shi, yana kokarin ya ga ya nisanci haram, ya nisanci abin da zai jawo masa matsala a addinin sa, tare da cewa sanda abin da yake faruwa ba kowa, shi kadai ne. Sannan abu na uku yace kalimatul haqqi inda man yurja wa yukhaf, wato ya faɗi kalma, ya faɗi magana ta gaskiya a gaban wanda yake wani fatan kwadayin wani abu abunsa, kuma ake tsoron mutumin, wato wanda ake son wani abu nashi kuma ake tsoron ukubarsa, to duk da haka ya faɗi kalma ga magana gaskiya a gabansa, wani abubuwa suna da daraja kwarai, inji Imam Shafi'i. Saboda haka muraqaba ta Ubangiji, wato bawa ya sa ya rika halarto Allah a zuciya, wannan babban abu ne da yake haifar da takawa, yake haifar da tsoron Allah. Shi yasa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wa Mu'azu wasiya, sai yake nuna masa ya ji tsoron Allah, kuma ya gaya masa abin da zai taimaka masa na ya ji tsoron Allah, shine muraqaba. Muraqabar Ubangiji ce haisu ma kunta, a duk inda kake mutum ya rika jin kunyar Ubangiji, cewa kada Ubangiji ya ganshi yana abu kaza, duk da cewa gashi ba mai ganin sa. Uhayb ibn al-Wart, wanda daga cikin bayin Allah na kwarai, yana cewa ka ji tsoron Allah gurgudan yadda yake da iko akan ka, sannan ka ji tsor, ka ji kunyarsa gurgudan yadda yake da kusanci da kai, wato ka ji tsoron sa gurgudan yadda ka san yana da iko ya kama ka a duk abin da kai, sannan kuma kai kokari ka ji kunyarsa gurgudan yadda kasancewa yana da kusanci da kai. Sufyan ibn Uyayna rahimahullahu ta'ala yana cewa mafi saukin mataki na tsoron Allah shine mutum ya zama yana jin kunya, wato yana jin kunya na Ubangijinsa. Bawa ba zai zama mai tsoron Allah ba sai ya zama mai jin kunyar Allah. In baya jin kunyar Allah, to ba zai samu tsoron Allah a cikin, wato ba zai samu tsoron Allah a cikin zuciyarsa ba. Sufyan ibn Uyayna yake cewa babu abin da ya shigar da masu tsoron Allah a cikin wannan matsayi nasu na masu tsoron Allah, ya kai su ga wannan matsayi na tsoron Allah sai kunyar Allah da suke ji, wato suna jin kunyar Allah. Saboda haka mutum ya zama kamar yanda Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya ga wa Jibril lokacin da ya tambaye shi menene ihsani, ya ce da shi anta abudallahi kaannaka tara, ka bauta wa Allah kamar kana ganin shi, fa illam takun tara fa innahu yaraka, in kai ba ka ganin shi to shi yana ganin ka. Kamar Imam Nawawi yana cewa na za mu kaddara wani daga cikinmu ya tsaya yana ibada, wato sallah, yana qiyamul layli ko yana sallah ta farilla, yana ganin Ubangijinsa, babu shakka da ba yadda za a yi bar wani abin da yake san Allah yana so a cikin sallah na faci yayi shi, dukkan wani abin da ya san Allah yana so a yi shi na kaskantar da kai da khushu'i da nutsuwa, to tabbas zai yi don ya ganin cewa gashi yana ganin Ubangiji. To in har shi baya ganin Ubangiji, to waye sani cewa fa Ubangiji shi yana ganin sa. Saboda haka duk wanda yake ba shi da ba zai iya bautawa Allah kamar yana ganin Ubangiji ba, to ya bautawa Allah a bisa cewa Allah ta'ala yana ganin shi, yana tsinkaye akan zuciyarsa, haka ya ji tsoron ganin Ubangiji ta'ala da yake masa, kamar yanda wani daga cikin malamai yake cewa ittaqillaha an yakuna ahwana an-nazirina ilayk, ka ji tsoron Allah kada kamar yadda Allah ta'ala shine mafi kaskancin masu kallon ka wato gashi yana ganin ka to amma kuma kana kaskanta wannan ganin da yake yi maka har kana saba masa wannan babu shakka idan bawa yana da wannan shuuri a cikin zuciyarsa yana jin haka alansa to zai taimaka masa wajen haɓaka masa wato samun takawa a cikin zuciyarsa abu na uku wanda zai taimaka wajen bawa ya samu tsoron Allah shine ya san irin abinda aikata haram zai jawo masa na bala'i da sharri da musiba da tashin tashina wato ya tuna baya waɗanda suka saba wa Allah irin halin da suka tsinci kansu akai a ciki to tunanin wannan shi zai sa shi ya rika kabba kabba shi kada ya fada cikin abinda suka fada da a ce dan adam ya tsaya yayi tunani yayi lura game da abinda ya fito da annabi Adam daga aljanna shi da matarsa Hawwa ya fito da shi ya fito da su daga ni'imar Ubangiji zuwa doran ƙasa da irin dukkan wani sharri da musiba da suke wannan doran ƙasa na duniya da abinda ya fito da Iblis daga rahamar Ubangiji zuwa la'anar Ubangiji zuwa hushin Ubangiji da abinda ya jawo Allah ta'ala ya halaka al'ummomin da suka gabata duka Ubangiji ta'ala ya yi ta halaka su tun daga lokacin annabi Nuhu alaihi salam har zuwa ƙarshen al'ummar da Allah ta'ala ya halaka da azaba ta gaba ɗaya wato sune Fir'auna da mutanansa da mutum zai ga zai yi la'akari da haka ya lura da wannan ya yi tunani akan wannan to da ya san irin abinda saban Allah yake jawowa na ainihin fasadi na sharri na wahalhalu na abin nan na tashin koma halaka sannan da zai yi tunanin irin abin da saban Allah yake gadarwa da mutum na duhun zuciya da kekasewar zuciya da wato tsaurarar al'amura su yi mutum tsauri su ainihin toshe masa kafarsa gaba ɗaya ya rasa mafita albarka ta buci haske na basira ya buci to da zai san cewa zunubai na haifar da waɗannan abubuwa ya yadda da haka babu shakka zai sa shi ya guji aikata haram wanda kuma wannan shine zai haifar masa da tsoron Allah a cikin zuciyarsa saboda da zarar bawa ya zama yana kokarin sabawa Allah to ya tuna cewa duk abin da yake cikin sabon Allah nan na jin daɗi wani abu ne kankani mai dan gajeren lokaci kuma zai zo ya kare daga ƙarshe kuma musiba da wahala shine su ne za su biyo baya kamar yadda wani yake cewa tafnal ladazatu mimman nala ladzataha min alharam wa yabqa alwizru wal'aru tabqa awaqib su'i mimma ghabbatiha la khayra fi ladzatin min ba'daha an-naru wato jin dadi zai kare ga wanda ya ji dadin ya wato ya ci haram ya ji dadi to dadin fa zai kare kashe kuma abinda zai yi saura ya wanzu shine saban Allah abin nan zunubin da ya dauka da kuma kunyar da zai jira na gobe kiyama yace tabqa awaqib su'in min maghabbatiha wato karshen al'amari wanda yake mara kyau shi zai yi saura la khayra fi ladzati min ba'daha an-naru babu wani alkhairi cikin wani jin dadi wanda karshen sa kuma wato wuta ce za ta biyo baya yasa malamai suka ce idan zuciyarka ta riya maka ka saba wa Allah to ka tunatar da ita girman Allah ka tuna mata girman Allah idan ta ki fasawa to ka tunatar da ita cewa wannan bai dace da mutum mai mutuntaka ba a ce mutum mai mutunci yayi idan ta ki dainawa to ka tunatar da ita abun kunyar da zai biyo baya in mutane suka gane idan har ta ki yadda ta bar wannan laifin to daga lokacin kasancewa kai fa ka tashi daga dan adam ka koma tabba in har da kai dan adam ne waɗannan matakai guda uku sai za su maka tasiri ko ka tuna girman Allah ko ka tuna akhlaqur rijal cewa mutum mai mutunci namiji mai mutunci bai kamata a same shi da wannan ba idan wannan bai amfane ka ba ka tuna irin abun kunyar fa da zai biyo baya in har mutane suka gane abin da kai ko kake yi na ba daidai ba idan duk wannan bai yi amfani ba to daga lokacin da zarar ka ji haka to to ka sani daga lokacin cewa ka birkice ka rikide ka koma da ba Allah ta'ala ya kiyashe mu.
Da fatan mu sauraro za a yi amfani da irin nasihohin da malam yake yi a koda yaushe. Malam tambaya ta farko ta fito daga Ado Yusuf, yace yaushe ne rak'atul fajr ke wucewa?
To rak'atul fajr a da zalar aka ce rana ta hudu matukar mutun yayi sallah asuba kuma har rana ya bar rana ta hudu, to babu kuma maganar sai rak'atul fajr. Zaman zai yi ta ne idan da a ce bayan sallah asuba kai tsaye kamar yadda muka yi bayani jiya, ya je ya yi ta, ko kuma ya tashi da safe a lokaci ba zai bashi yayi rak'atul fajr ba, in yace zai yi rak'atul fajr lokacin zai fita to sai ya sallah asuba ya hakura. Amma inda zai tashi misali rana ta fito ba laifi dan ya rak'atul fajr don Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan, wato mutum ne ya makara har rana ta hudu sai ya farka, to daga lokacin ya tashi zai sallah asuba ba laifi a wannan lokaci ya rak'atul fajr. Amma in har bai yi ba kuma ya sallah asuba to kuma ba magana cewa ya dawo kuma daga baya rak'atul fajr don ta wuce.
Na'am. Sai tambayar Sadi Sadiq yace malam ina neman ƙarin bayani akan cin kuɗin tsuntuwa.
To kuɗin tsuntuwa a ka'ida idan kuɗi ne wanda yake me yawa ya kai rubu dinar, to ana so a sanar da mutum, ana so a yi sanarwa. Wato na farko in bai kai in ba mai yawa bane dan kuɗi ne bai taka kara ya karya ba, mutum ya tsinci naira 500 ko 1000 ko 2000 dan kuɗi ne kaɗan haka, to anan ba wajibi bane sai ya yi sanarwa ta shekara ɗaya. In ya ga mai su a daidai lokacin ya bashi kayan sa, in bai ga mai su ba ba wani wanda ya zo ya ce kuɗinsa ya faɗi kaza da kaza da kaza ya bayani, to ya halatta ya ci ba buƙatar sai ya je ya yi cikiya ta tsawon shekara ɗaya. Idan kuma har ya cinye kuɗin waɗannan kaɗan ɗin kuma daga baya bayan kwana biyu sai mai su ya bayyana ya yi bayani kuma aka tabbatar da kuɗinsa ne, to sai ya biya shi. In kuma kuɗin suna da yawa to a nan ya kamata ya yi sanarwa, ya yi tarifin wannan lokata ɗin da ya yi tsuntuwar, da ya yi tarifin wato ya sanar ya shelanta tsuntuwar tsawon shekara ɗaya kamar yadda ya zo a sunna. Ya rika zuwa duk inda ya san mutane na haɗuwa iya ɗariyar da ya san abin ya faru, yana cewa ba a samu wanda ya jefar da kuɗinsa ba tare da ya yi bayanin ya yanayin kuɗin ba ko yawansu ko a cikin ko abin da suke ciki. Kuma a yanzu muna da kafofin watsa labarai waɗanda kusan za su iya bayar da abin da ake so na sanarwa fiye da ma yadda za ka ce kai za ka yi yawo a masallacin juma'a misali ko matattara ta jama'a. In ka sanar a gidajen rediyo zai ba da wannan, in Allah ya sa mai abin ya bayyana to sai a tambaye shi a cikin mai kuɗin suke, ya yi bayanin irin jakar da kuɗin suke, da mai aka in wani abu ne aka ɗaure jakar mai maɗaurin jakar, tambaye shi kuɗin waɗanne iri ne, naira ne ko dala ne ko sterling pound ne ko ma menene, a tambaye shi nawa ne kuɗin. To duk in ya yi bayanin da zai gamsar da cewa wannan kuɗinsa ne ba shaci faɗi yake ba, to sai a dinka masa kayansa. Idan da za a yi wannan cikiya ta wannan tsawon lokaci ba a samu ba, to ya halatta shi wanda ya tsinta ya ci kayansa sai harka da shi. In kuɗin da yawa zai iya kasuwanci ya jujjuya su, ya yi kasuwanci ya ci ya ciyar da iyalinsa, ya yi sadaka, ya duk alherin da zai yi a ciki. Amma da zarar mai kuɗin ya bayyana kuma bayan wannan lokaci, ce musamman a ce misali a ce bayan shekara ɗaya biyu sai kuma mai kuɗin nan aka ji ya bayyana shi ma ya sa sanarwa cewa shekara da ta wuce ko a lokaci kaza a guri kaza na yadda dukiyata, to a wannan lokaci in ya zo ya bayani aka gane dukiyarsa ce, to sai ka mayar masa da ita dukiyar, amma duk abin da ka samu na riba a daidai lokacin naka ne, ba za a ce za ka mayar masa da dukiyar da ribar ta duka ba. Wannan ba shari'a ba za ta yi maka wannan ba, a ce an baka dama ka cinye, an baka dama ka kasuwanci, kuma a ce in ka mai ita ya fito ka ba shi har da ribar, ce misali bayan shekara goma mai abin ya bayyana a ce duk ribar da ka wataƙila ka samu ka mai gidaje ka a ce duk ka tattara ka basu shara ba ta yi wannan ba domin al-kharaju bid-daman duk abinda za ka biya in ya salwanta to za ka iya cin amfaninsa saboda wannan dukiya in har ta salwanta za ka biya ta lokacin da mai ita ya bayyana kaga ashe za ka iya cin amfaninta lokacin da ka jujjuya ta saboda in har ka jujjuya dukiyar mai ita kuma ya zo daga baya to sai ka mayar masa iya wannan abin da ya yarda koda kuwa lokaci ya canza a ce misali lokacin da ya yarda 100 din nan tana da daraja yanzu misali 100 din nan daidai take da miliyan to ba za a ce sai a duba ga nawa a 100 nan ita za ka dauka ka bashi wannan shine abin da yake akwai a shari'anci
na'am sai tambayar Hassan Ibrahim yace shin akwai wani nassi da ya hukunta karanta suratul Juma'a a cikin salloli biyar na ranar Juma'a
ban san wannan ba ban san wani hadisi da yace salloli biyar ranar Juma'a karanta suratul Juma'a ba ban san wannan ba dan hatta sallar Juma'a abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ku karantawa sune subbih isma rabbikal a'la da walla bin hal ataka hadithul ghashiya a sallar ita kanta Juma'a ma saboda haka ban san inda aka ce duk salloli biyar karanta suratul Juma'a ba bare da wannan ilimi
na'am sai tambayar Amina wadda take cewa malam akwai wasu abubuwa da wasu ke cewa an yi hani da su a shari'a kamar su wankan yamma kwashe shayarai kwashe shanyar yara gab da magariba da kuma wankan tsakar rana shin menene ingancin wannan batu
ana duk sha cifadi ne da champa-champi na mutane wasu za ka ga ana kwaso su ne daga wasu rubabbun hadisai wasu ma ba su da asali ba su da tushe ce ba a san kai kaza ba a san kai kaza amma babu wani nassi sahihi daga Annabi sallallahu alaihi wasallama da yake jera irin waɗannan abubuwa za a canfe a ce kakkai shanya lokaci kaza kaka kwashe shanya lokaci kaza kakkai wanka lokaci kaza wannan babu nassi sahihi da ya zo a kan wannan ya sani na saboda ka irin waɗannan canfe-canfe ya kamata a ƙaurace musu a daina dogaro da irin wannan canfe-canfe duk abin da bai zo a alkur'ani ba bai tabbata a sunnar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba ba daidai ba ne a ɗora mutane a kansa a yi ta wahalar da su a yi ta tsorata su a yi ta firgita su a sa musu firgici da tsoro a cikin rayuwarsu su riƙa ganin ai yanzu sun yi abu kaza ba san me zai biyo baya ba a takura mutum rayuwarsa wannan ba daidai ba ne a hana mutum bacci bayan la'asar a hana mutum bacci bayan asuba ko haka kawai ba tare da an samu wani nassi sahihi wanda yake haramta abin ba ko kuma yake cewa ga wanda ya yi abin kaza 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 zai same shi babu wani nassi sahihi illa shaci faɗi ko tarkacen hadisan da malamai tuni sun yi bayanin cewa hadisai ne bara gurbi wanda ba su da kyau yana da kyau mutane su san da wannan sun cewa malamai Juma'a sama da shekara 1000 sun yi rubuce-rubuce akan abubuwan da suka tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam da ba su tabbata ba duk sun tattace abubuwan suna nan a cikin littattafansu illa iyaka kawai karancin ilimi da karancin damuwa da abinda malamanmu magabata suka bari shi yake jawowa muna fadawa cikin irin wannan tarkace na hadisai ko wasu maganganu waɗanda ba masu asali ba waɗanda kuma Isra'iliyat ne wato daga irin abinda aka ga dani daga littattafan banu Isra'il kuma wasu suka shigar da su cikin littattafan addini har wasu suka rudu da wannan suka cewa musulunci ne zo da abin alhalin bashi da tushe a musulunci duk wannan abubuwa yana da kyau mutane su faɗa ku musamman irin wannan lokaci da hanyoyin watsa barna da gaskiya suka yawaita suka fadada wato dan kankanin lokaci sai kaga an yada abin da yake ko gaskiya ne ko ƙarya ne kuma zaka ga yadu yanzu nan sai kaga magana ta ƙarya ta shirme an sa ta a cikin Facebook ko internet ana ta ko BlackBerry ana ta raba mutane cewa kai kaza ko ka bar kaza ko in kai kaza zaka samu kaza har ce kai ma kai post kai ma ka aika musu ya kamata mutane su yi takatsantsan ko me aka aika maka to kar kai saurin aika musu ka tsaya kai tambaya ka bincika ka tantance ka tace ka tabbatar da cewa abin nan haka yake kafin ka aika musu dan kar kai tarayya da masu yada ƙarya ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama Nabi yana cewa man haddasa anni hadithan yura annahu kadhib fa huwa ahadul kadhibin wanda duk ya rika yada wata magana ko ta fadar wata magana da malamai suka tabbatar da cewa ƙarya ce a kai mu to shi ma yana cikin makaryata ko da ba shi ya kirkira abin ba to shi ma zai yi tarayya da waɗanda suka kirkira abin wajen zinubi kuma ƙarya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba daidai take ga ƙarya ga kowa ba kuma inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kazzaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar kowa al-kadhibu alayya laysa ka kadhibin ala ahad faman kazzaba alayya mutaammidan falyalijin nar hadisi ne mutawatiri Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yi min ƙarya ba daidai yake da yi wa kowa ƙarya ba domin duk abinda kai ƙarya ka jingina Annabi sallallahu alaihi wasallam mutane za su dauka ibada ce addini ne sabanin kai ƙarya ka ce wani ne ya faɗa malam wani ne ya faɗa to zai yi ba lalle ne mutane su mai da shi addini ba amma ƙarya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga har tashin kiyama ana bautawa Allah da wannan abun ana zaton Annabi ne ya faɗa alalan ƙarya ce shi yasa ya tsananta kokobar wanda yayi masa ƙarya cewa duk wanda yayi masa ƙarya to ya tanadi mazaunin shi a wuta Allah shi kiyashe mu
na'am sai tambayar MS yace malam macen da jinin ta yake daukewa bayan kwana 4 sai ya kuma dawowa bayan kwana 1 to a tsakanin kwana 1 mijinta zai iya saduwa da ita
idan kwanakin ta da kuma wadannan kwana 4 din tayi kwana 4 din ya dauke a cikin kwanakin ta sai kuma tayi wanka ta ci gaba da ibada to mutunta zai iya saduwa da ita dan ya dawo kuma ta ga cewa wannan jinin shi ne dai irin wanda ya dauke ya dawo sai ta dakatar da sallah kuma mijinta ya zance ta amma in dai kwanakinta ba su kare ba kwana 5 take yi sai ta yi 4 sai ta kamar ya dauke in har ya dauke din ta kula cewa ya dauke din to za ta iya don kwanakin sukan rago wani lokaci kamar yadda sukan karo wani lokaci amma in ta tabbata bai gama zuwa ba to sai ta yi hakuri har sai ya dauke
na'am sai tambayar da take cewa malam shin ana yin karatun tahiyya a sujjadar rab kanwa
hadisan da suka zo a sujjadar rab kanwa hadisan Isra'il ibn Husayn hadisan Abu Huraira hadisan Abdullah ibn Mas'ud duk ba su zo da rab kanwa da tahiyya ba sai a wata ruwaya daga cikin ruwayoyin hadisan Ibrahim ibn Husayn yana da hadisan Ibrahim ibn Husayn yana cikin sahihaini shine hadisan Zuliyadai ya rawaito hadisan Zuliyadai amma babu maganar tahiyya cewa idan yayi sujjada biyu din yana tsayin tahiyya kafin ya sallama sai a wata hanya guda ɗaya daga cikin hanyoyin hadisin wanda malamai suka ce wannan hanya shazza ce wannan hanya ce wacce take shazza wato bara gurbi wacce bata inganta ba don haka ga dukkan nau'o'in sujudi sahwi wato sujjada ba'di da qabli babu tahiyya mutum idan yayi sujjada biyu din ya dago to kawai sai ya sallama ba sai ya yi tahiyya ba wannan ita ce magana da take ingantacciya wacce magana an gina ta akan doran wata ruwaya ce da bata inganta ba
na'am sai tambayar A Aminu yace malam menene hukuncin jingina musamman ta gona inda mutum zai yi aiki ya samu abinci amma ya karbi kudin sa yadda ya bayar
sai ban gane tambayar ba ban fahimci tambayar ba yace jingina kuma yace ya aiki ban gane ba saboda haka ya sake turo tambayar ya faɗi me yake nufi
Na'am tambaya ta gaba wadda ta fito daga Muhammad Sani yace idan sujjadar rab kanwa ta kama mutum sai ya manta bai yi ba har yayi sallama ya fara azkar sai ya tuna shin yaya zai yi
da ya tuna sai yayi idan mutum ya tuna sujjadar rab kanwa bai yi ba dan ya fara azkar ba zai ce ya abin nan sai ya gama ba sai ya yanke azkar din sai ya sujjada da ta kama shi ya sujjada a lokacin sannan kuma ya sallama sannan sai ya ci gaba da askarin sa
na'am sai tambayar Sulaiman Adam wanda yace malam macen da mijinta ya rasu tana karatu a jami'a za ta iya ci gaba bayan kwanaki kadan ko kuwa sai ta cika kwanakin ta kaba
a duk fitar da take ta larura an yarjewa mace mai ta kaba ta yi ta dan tana ta kaba ba a ce duk larura ka ta fita ba tana iya zama ba ta da lafiya misali kaga larura ce ta fara asibiti dan haka ta fita ta je asibiti ko da ta kama asibitin ma sai an bar kasar a ce misali ba a da kayan aikin da za a yi mata aiki da su a nan kasar da take sai ta fita daga wannan kasar ta shiga wata kasa dan tana ta kaba ba za a bace sai dai ta gama ba sannan a fitar da ita aje a fitar da ita aje a kai ta asibiti ko a cikin gari ne a asibitin take a fitar da ita aje a kai ta ko kuma tana ta kaba ya zamana babu wanda yake fita yayyo mata ya kawo mata cefane misali ya kawo mata bukatunta a kasuwa babu laifi ta fita ta je ta siyo bukatunta ta yi cefane ta je kasuwa ta soka yakin ta dawo gida wannan fita ce ta larura dole ne ta yi da batta ta yi ko a ce babu mai kula da cinta da shanta ce ba ta da wasu ƴan uwa da za su dauki nauyin ciyar da ita da shayar da ita kila ma tana da yaya to anan in har tana da wani aiki da take yi za ta fita ta je gurin aikin ta matukar dai ba gurin aikin ne suka ce sun ba ta damar ta zauna ta zama ta kaba ba za ta gaba da bata albashinta in har ba a samu wannan ba wanda kuma na san zai wuya a samu wannan a bisa tsarin da ba ruwansa da musulunci a ce mace ta mutu an ba ta dama ta zauna sai ta kaba wata hudu kwana 10 ana biyan ta albashi ba na jin in ba dai waɗanda suka damu da musulunci za su yi haka ba to kaga anan ba za a ce ta zauna haka ba ci ba sha ba ba kuma mai kula da ita ba a'a sai ta fita ta je ta nemo abinda za ta yi aikin ne ta je ta yi ta samu ta dawo don ta ci da kanta ko ta ci da iyayenta to haka nan in karatu take yi wanda idan ta zauna wata hudu kwana 10 karatun nan zai samu matsala shi ma za ta ci gaba da zuwa da zarar an tashi ta dawo gida ta shiga yawo makota ko ta shiga wasu harkoki da ban a'a iya wannan bukatar kawai da take ita za ta yi sai kuma ta dawo gida saboda kan an ce mace ta zauna a gida dan tana ta kaba ba ana nufin kowane irin larura ne kar ta fita ba akwai abubuwan da kaga ba ta tafi gidan biki ba ko gidan suna ko barka wannan duk ba a yadda ta yi ba ko wani ba ya lafiya ce sai ta je ta dubo shi wannan duk ba ya zama larura amma abinda ya zama larura yana da ta'alluki da abin nan bukatar rayuwarta to wannan za ta iya yi ko da ko tana ta kaba
na'am sai tambayar Halima wadda ta ce malam shin idan zan kirga kwanakin biki jinin zan kirga har zuwa na kwana 40 ko kuwa kwanakin kawai zan kirga
a kwanakin ba wai jinin ba to kake ce yau bai zubo ba to banda yau a'a kwanakin zaki kirga shi ma ba dole ne sai yayi 40 din ba ta yi kwana 10 ya dauke ta yi 15 ta yi 20 da zarar kin ga ya dauke kai ne baki ganshi ba shikenan alamar ya tafi kenan sai ki dawo ki ci gaba da ibadarki amma in har ya tafi ya dan dawo ya tafi ya dawo ya tafi dawo to sai ki zauna har tsawon kwana 40 bisa magana mafi inganci wasu suna cewa 60 amma abin da yafi tabbata a hadisi shine kwana 40 to sai ki zauna kwana 40 bayan kwana 40 inda zai ci gaba da zuwa to wannan ya zama nan larura sai ki je ki nemi likita don a baki magani ya tsaya
na'am
saboda haka abin nan kwanakin ake kirga ba wai fitar jinin ba
na'am tambaya ta gaba take cewa wani mataki mutum ya kamata ya dauka domin magance matsalar rashin fahimtar karatu
to fahimta daga Ubangiji take Allah ke cewa fahamna ha Sulaiman sai muka fahimtar da Annabi Sulaiman abinda aka kawo na shari'a sai fa fahamna ha Sulaiman saboda Ubangiji shike ba da fahimta sai wasu malamai cikin sujjada suka roki Allah ya ba su fahimta ya ba su ilimi kamar yadda ya sanar da Annabi Ibrahim ya sanar da su kamar yadda ya sanar da ya fahimtar da su kamar da ya fahimtar da Annabi Sulaiman Allahumma ya muallima Ibrahim allimni wa ya mufahhima Sulaiman fahimni to mutum ya san cewa fahimta wannan hiba ce daga Ubangiji to amma wannan ba ta hana kuma shi ba kansa mutum yana da wani rawa da yake takawa wajen ya ga cewa Allah ta'ala ya bashi wannan fahimta na farko gyara zuciya ya zama zuciyarsa a gyara take domin tsabtar zuciya tana taimakawa wajen mutum ya samu wani ilimi daga Ubangiji abu na biyu ya kasance lokacin da yake karatu ko yake karantar da shi yana nitse ya mai da hankali kare ya zama yana yawo da tunaninsa ana karatu amma tunaninsa yana kasuwa ko yana wani guri daban to lokacin za a yi ta abubuwa baya fahimta amma in ya nutsu ya dawo da hankalinsa guri guda ya nutsu zai gane abu na uku tuntubar waɗanda suka fi shi fahimta wato idan an yi abu bai fahimta ba to ya kokare tuntubi wani wanda ya san ya fi shi fahimta dan ya ƙara fahimtar da shi wannan yana taimakawa domin wani malamin yana da hanyar da yake karantarwa watakila kuma ta zama hanya ce mai dan tsauri yana bin hanya mai tsauri wajen karantarwa tare da cewa akwai wani wanda ba malami ba kamar shi a ilimi ba amma kuma yana da wato hanyar karantarwa yana ya iya karantarwa ta hanya mai sauki nan da nan a gane to koda malamin ka zai ma karatu baka fahimta ba kana iya tuntubar wani dalibin da kuke tarayya da shi a wajen wannan malami domin ya fahimta da kai sai kuma kaga cewa ka fahimta waɗannan duk za su taimaka maka wajen ka fahimta sannan abu na biyar yi kokari lokacin da za ka yi karatu ka ɗauko abin da yake daidai ƙarfinka domin wani lokaci wasu sukan nannako karatun da ya fi ƙarfinsu domin ba su da matakai na farko amma sun zo suna so su yi tsallake su yi abin da Bahaushe yake cewa zuku su wuce can gaba su tari karatun a gaba to irin wannan sai a yi ta karatu kaga ba ya fahimta saboda karatun ya fi ƙarfinsa tuban da bai taba zama a primary ya san karatun primary kuma a ce gashi nan ya shiga secondary to zaga ana tsayin abubuwa wanda ana gina su ne akan na baya wanda shi baya da su ko bai yi primary da secondary bai je tunkari jami'a wannan karatun na kasa su kaga ko da a duniyance akan ce da su basic education su shine ginshiki in bai samu ba wancan din ba zai samu ba za a fahimce shi ba to dauko karatu mataki shi kansa yana taimakawa wajen fahimtar karatun shi yasa da Allah ta'ala yake cewa walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa kuntum tadrusun ku zama malamai rabbaniyai saboda abinda kuka sance kuna karantarwa na littafi da kuma abinda kuma kuke karanta Abdullahi dan Abbas yace ar-rabbani shine wanda yake bani muallim sigar al-ilmi qabla kibariha wanda yake koyar da kananan ilimi kafin wato mataki na ƙasa kafin mataki na sama kananan kafin manyan saboda ka shi kansa ilimi mataki ne za a zo a sa tsani baka ce zaka taka mataki na biyar ko na shida ka bar mataki na ɗaya na biyu na uku kaga ba zai yiwu ba to haka shi ma ilimi yake to watakila ka dauki abin da yafi karfinka sai ka zo ka sa kasa fahimta mutum ne bai gama fahimtar arba'unan nawawiyya ba bai fahimce nasu umdatul ahkam ba amma sai nan nago sai al-bukhari ko muwadda yace shi za a karantar da shi to kaga ana sai shi ta kokawa da shi da littafin ana yi ya kasa gane irin rumuz da wannan littafin ya kunsa kasa warware su kaga yana da kyau mutum ya biyo abu mataki duk waɗannan suna za su taimaka wajen mutum ya samu fahimta
Na'am sai tambayar da take cewa shin ana yin karatun tahiya Sai tambayar da take cewa menene ingancin hani da zama a cikin hasken farin wata
Wannan ma baya da wani asali cewa dan ka zauna a cikin farin wata ko wani bala'i ko wani musiba zai same ka hasali ma akwai hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna shi da sahabbai cikin farin wata hadisin Jarir ibn Abdullah al-Bajali cikin sahihai wanda yake cewa kunna julusan ma annabi sallallahu alaihi wa sallama fi lailatin muqmira ko fi lailatil badr muna zaune da daddare a gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam da daddare irin daren 14 sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace فهل تضامون في رؤية هذا ينون وتا لوكتين يا تشكا يا هسكي رانا شاهدو يتي كنا غدا كويت المزيزين يا لا كويت ولتو لو جم كغا وانا وتا سوكا تي آسي تي إنكم سترون ربكم ولا تضامون في رؤيتي كما لا تضامون في رؤية القمر ليلة البدر زاكو غا أبنجي جنكو على نبو بكياما باتارادا كويت ولتو لبكبين وكي غنم وتا نام daren goma sha hudu a yi sun kaga ya nuna da daddare suke zaune a cikin farin wata har annabi yana musu misali da farin wata din hadisi yana cikin sahihai saboda ka cewa ka a zauna a cikin kurun wata ko zai jawo wani bala'i ko wata musiba wanda da irin canfa-canfan nan da muka yi magana akan cewa a guje su
na'am tambayar Abdullahi Haruna Yari yace menene hukuncin wadi a musulunci
to wadi najasa ce wadi ruwan da yawanci yana zuba ga waɗanda suka yi shekaru kamar tsofaffi bayan fitsari ko bayan sun bauli sai ya fito to in ya fito sai a wanke shi kamar yadda ake wanke bauli shi ma haka ake wanke shi a yi tsarki a mutum ya wanke gabansa in yana da alwala wadi ya fito alwalarsa ta kare kamar ya yi bauli ne shi ma alwalarsa ta kare
na'am sai tambayar Ahmad inda yake cewa mallam ina neman ƙarin bayani akan ayar da ke cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun
to wannan ayar tana nuna hikimar da ta sa Allah ta'ala ya yi mutum da aljan a doran ƙasa ya yi su ne domin su kadaita shi da bauta wato su bauta mishi shi kadai ba tare da sun hada shi da wani ba wato Allah yana cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kuma ban halicci aljanu da mutane ba illa liya'budun sai dan su bauta min ai illa liwahidun kamar da malamai da dama cikin tabi'ai suka faɗa illa liwahidun sai dan su kadaita ne da bauta ba wai su bauta min tare da wasu ba a su yi min bautan ni kadai wannan lamut ta'lil ce lamut ta'lil ce ba wai lamul gaya ba ce lamul ta'lil ce wato abinda dalilin da yasa nayi wannan halitta shine dan su bauta min a cikin su akwai wanda za su bauta din akwai wanda ba za su bauta min ba ko akwai wanda za su bauta min ni kadai ko kuma wanda za su bauta min tare da wasu wato baya hana wannan a samu su ba su bauta min Allah ba amma dai hikimar da ta sa yayi su shine bauta din in sun bauta masa shikenan za su samu abin da ya tanadi wanda suka yi bauta in kuma sun ki bauta masa abin da ya tanada ma waɗanda suka yi bijire masa yana nan na azaba zai same su wannan aya da take tabbatarwa da dukkan wani mahaluki a doran ƙasa mutum da aljan cewa hikimar halittarsa a doran ƙasa wannan ne duk wani abin da zai gani a doran ƙasa na mu'amala na abinci na abin sha na jin daɗi duk wannan Allah ta'ala ya halatta masa su ya halicci waɗannan abubuwa domin shi don su taimaka masa yi wannan ibadar don su taimaka masa yi wannan ibadar saboda haka su ma wani bangare ne na bautar Allah din saboda haka dan kasuwa a kasuwarsa yana gaskiya yana amana yana taimakawa marasa ƙarfi ibada yake manomi a gurin nomansa yana noma don ya samu halal ya ciyar da gidansa ya ciyar da al'umma da nomansa cikin ibada yake ma'aikaci a ma'aikatarsa da zai zama mai amana mai riƙon amana mai riƙe alkawari shi ma a cikin ibada yake malami a makaranta yana karantarwa shi ma a cikin ibada yake wato dukkan wata mu'amala da za ka yi a rayuwarka a cikin wannan ibadar liya'budun matuƙar ka yi ta don Allah kuma ka yi don taimaka maka zuwa ka samu yardar Allah saboda haka duk sha'anin rayuwa gaba ɗaya ta musulmi kamata ya fahimci ta haka kada ya rika jin cewa akwai wani abu da ya shafi Allah ko wani abu da shi ya shafe shi abinda ya shafi Allah zai ba Allah haƙƙinsa abinda ya shafe shi a bar shi da kayansa kamar da zaka ga da amma lillahi wa ma li qaisar ce wannan na Allah ne haza lillahi lizamihim wa haza li shurakaina ce wannan na Allah ne wannan kuma ba nashi bane kamar da zaka ga wasu ƴan siyasa ce wannan abun fa ba addini ba ba na addini bane fa wannan abun na siyasa ne in mutum musulmi ne ya kamata ya san cewa siyasan ma Allah ta'ala yana sa ido a kanta ba kawai yayi ka ba ka je ka tsara duk abin da kai kake so ba ruwan Allah a ciki kullun abin da nake gayawa mutane kuma kowanne mai hankali dole ya fahimce shi wato ko danka ne da zaka haifa kaga ba kai ka halicce shi ba ba kai kai halittar maniyin ba kai ka hada shi a mahaifa ba kai ka rene shi a ciki ba duk ba kai wannan ba amma dai kai ne sabab Ubangiji ya sanya ka ka zama sababi ka haifi yaro ka bashi ci da sha da sutura ka kula da tarbiyyarsa ka kai shi makaranta yayi karatu ya zama wani abu da ya girma sai zo same ka yace baba ni yanzu na fahimci rayuwa saboda haka dukkan wani abin da ya shafe ni ba ruwanka ni dai kawai zan girma maka
zan zo in gaishe ka da safi kana da wata bukata in maka amma harkoki na ka shiga bana jin wannan yaro zaka dauke shi ko wani zai dauke shi yaro ne mai ladabi yaro ne mai mai rukun amana yaro ne da ya san abin da yake ace wani irin yaron banza ne wannan ubanka kace ba ruwan shi da harkar ka kai ya kira kai baka shawara kai ya ji kai ba daidai bai hana ka kai ya umurce ka da abin da ya dace kawai kai ya fita daga harkar ka kwata kwata to wannan misali tsakaninka da danka wanda in aka koma za a ga cewa abubuwan da kai masa duk suna koma ne ga Allah shine tushen abin to bare Allah mahalicci da ya samar da kai daga babu ya ciyar da kai ya shayar da kai ya baka dukkan wani abin da dan adam yake bukata ya rayu a doran kasa duk yayi maka amma kace harkar ka kai Allah baya shiga ta kace kai shi tashi a masallacin tsakaninka da shi ya maka masa sallah to kamar da yaje gaishe da ubansa amma in ka fito harkar kasuwancin ka babu harkar mulki babu harkar mu'amala babu harka ta shige da fice duk ba ruwan Allah a ciki kai baka kai naka wannan ba karamin kuskure bane ba kuma karamin butulci bane da bawa zai yi wa ubangijinsa saboda haka ba daidai bane musulmi ya rika furta bude baki yana cewa wannan harka ta mu ce a siyasa ba ruwan addini a ciki wannan musulmi bai kamata ya faɗi wannan ba in wani wanda ba musulmi ba ya faɗi wannan kai musulmi kasancewa ma khalaqtul jinna wal insa lilla liya'budun Allah ta'ala yake cewa annabin sa kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin kace salati sallata wa nusuki da yankana wa mahyaya da rayuwata wa mamati kai da mutuwata ma lillahi rabbil alamin duk na ubangiji ne duk mulkin ubangiji ne haƙƙin ubangiji la sharika lahu ba ya da wani abokin tarayya a cikin wannan wa bidhalika umirtu da wannan ni aka umarce ni wa ana awwalul muslimin kuma ni ne farkon wadanda su mi kauya saluda su yi saranda to kaga wannan shine abinda kowane musulmi ya kamata ya rika fada rayuwarsa duka ta zama ta Allah ce wannan shine manufar wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ba ana nufin Allah ya halicci mutane da aljanu don kullun su zama a masallaci ba sannan ne suka zama liya'budun a'a su zama dukkan sha'anin rayuwarsu suna yin su ne yadda Allah ta'ala ya tsara musu yadda ya ce kai kaza daidai ne kabar kaza ba daidai bane haka duk inda musulmi ya tsinci kansa ya rika jin cewa akwai wani wata doka sama da shi yake sama da takuwa abinda yake daidai yayi shi abinda duk ya sabawa Allah da manzansa to iya bakin iya wasu ya ga cewa bai aikata ba wannan shine ma'anar wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun
na'am sai tambayar da take cewa malam a ina mutum zai yi kabbara yayin dagowa daga zaman tahiya shin kafin ya tashi ko bayan ya tashi
magana biyu ce wasu suna cewa zai tashi zai yi kabbara hina yaqo lokacin da yake tashi din wato lokacin da yayin kura yake tashi a daidai lokacin zai yi kabbara kuma yazo a cikin wasu ruwayoyi akwai ruwayar hadisin Abu Ya'la musnad abi ya'la hadisin jabir da kikkiawar salsala wanda yake cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam idan arada an yaqoma min alqa'dati kabbara thumma qama yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai tashi daga zaman tahiyya sai yayi kabbara sannan ya tashi kaga ce kabbara thumma qama sai yayi kabbara sannan ya tashi wanda yake nuna cewa tashin yana biyo bayan kabbara ba tare da kabbara yakin sa ba wannan hadisi zai zama sarihi ne nassi ne wanda yake karara a mahallin niza saboda haka aiki da shi din yafi saba masa amma da mutum zai tashi tare da kabbarar wannan ba za a ce sallar sa ta samu tangarda ba domin akwai riwaya da take nuna haka kana yukabbiru hina yaku yana kabbara lokacin da yake tashi saboda haka sai a duba wanda duk aka ga an yi to kada a ta abin nan amma na karkata zuwa ga hadisin Jabir saboda hadisi ne sahihi kuma nassi ne a cikin matsala din
na'am sai tambayar ummi da ta ce malam idan mutum musulmi yayi shirka ya tubansa zai kasance
idan musulmi yayi shirka da yake kona tuba haka yake tuba yake tubansa na farko ya bar abin abin da ya san yana yi na shirka din da zarar ya fahimci ba daidai yake ko ya zo ya gane cewa ya kamata ya tubu to dan take ya tattara ya watsa abin wasu kin tsafa-tsafa ne duk kayan tsafin ya tarkata su ya watsar ya lalata su sannan na biyu yayi nadama akan abin da ya baya na uku ya alkawarin ba zai sake ba to ya alkawarin shi da wannan har abada har zuci to ne ita ce tuba da zaran mutun yayi haka to ya tuba saboda in shirka yake da tauhidi idan ya tsantsanta bauta ga Allah shi kadai ya guje wa dukkan abin da aka ce wannan abu shirka ne sabon shirka ce babba ko shirka ce karama yayi kokarin ya nisance ta in yayi haka to ya tuba ya dawo kamar dukkan sauran musulmi waɗanda suke sun guje shirka
na'am sai tambayar Umar Muhammad yace malam mutum zai iya yi wa iyayensa umara bayan rasuwar su
abinda ya tabbata a sunna shine haji wannan shine tabbata a sunna dan shine wajibi kuma shine abinda aka samu a hadisi amma umara wannan ba a same ta a hadisi ba haka ayyukan ibada al-aslu shine mutum shi yake wa kansa sai idan nassi ya nuna cewa ana iya wakiltar mutum a wani aiki to sai a takaita akan inda nassi ya tsaya inda kuma nassi bai zo da shi ba to kada ai kada ce za a yi kiyasi wannan babin kiyasi ba zai shiga ba ba kai kiyasin haji akan umara ba na umara akan haji ba wannan shine magana mafi inganci
na'am sai tambayar Umar Muhammad wanda yace malam kamar yadda aka ce aljanna hawa-hawa ce shin wuta ma haka take
na'am hawa-hawa ce Allah ta'ala yake ta innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar wa lan tajida lahum nasira lalle munafikai suna cancan kasa kaga tun da aka ce fi ad-darki al-asfali ya nuna cewa akwai wani hawa da yake na sama akwai na sama akwai na sama saboda ita ma darakat ce kamar yadda aljanna take darajat kullin darajatun mimma amilu amma rabbika bighafilin amma ya'malun haka yadda aikin mutum na kirki yakan bashi matakin aljanna wani ya samu mataki mafi kankanta mafi kankantar abinda dan aljanna zai samu shine Allah ta'ala ya bashi aljanna wacce take daidai da wato duniya sau goma wannan shine adna ahlil janna to haka nan su ma wuta din akwai wanda yake a can kasa akwai kuma wanda yake sama 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 haka da yazo a hadisi cewa ahwanu ahlin nari azaban rajulun muntailun bina alaini yagli bihi ma dimaghuhu wanda yafi kowa sassauci samun sassauci a wuta shine mutumin da za a sa masa takalman wuta guda biyu amma kwankwan yasa ta rika sassabaka tana ta farfasa saboda zafin wannan takalma shine ahwanu ahlin nar wanda yafi kowa samun sassauci a ta zabar wuta munafikai kuma Allah ya ce suna can kasa suna can fi darki al-asfali saboda kai ita ma hawa-hawa ce mataki-mataki ne Allah ya kiyaye mu
amin sai tambayar Abu Zainab inda yace malam menene hukuncin siyan kaya a boye har sai sun yi tsada a siyar
to duk kayan da mutane suke cikin bukatar su haramun ne mutun ya sayar ya saya ya boye ana cikin bukatar shinkafa misali mutun ya saya ya boye ko ana cikin bukatar masara ko ana cikin bukatar alkama dole abin da yake binci ne mutane suna amfani da shi yau da kullun suna bukatar sa sayan shi zai jawo karancin sa a kasuwan shi a boye zai jawo karancin sa a kasuwa to haramun ne mutun yayi wannan in yayi wannan ya itikari abinda shari'a ta haramta abinda zai samu duk na riba a cikin wannan haramun yace amma in abu ne wanda yake ba jigon abinci bane da mutane suke bukata sai da kullun wani abu ne wanda yake akan bukace shi amma ba abinci ne wanda yake jigo misali kamar kace barkono misali mutum ya sai barkono ya ajiye idan abin nan kakarsa abin nan ranin abin nan ya lokacin da yake babu shi yayi da sai ya lokacin kakarsa daga baya kuma ya sayar wannan babu komai musamman ma in akwai shi gashi nan available ko ina ana samu ana ma neman kai da shi to wannan ba laifi dan ya saya ita kanta shi kansa abincin in yana da yawa a gurin wasu malamai in yana da yawa ta yadda ake neman kai da shi to ana ta bin mutane su saya ba gashi nan baje-baje sai taimaka ya saya a gurin waɗanda suke da shi wannan kuma bai jawo abin yayi karanci a kasuwa ba to ba komai dan ya saya aje tunda akwai shiga gashi nan ko ina ana iya zuwa a saya cikin sauki.
Na'am, sai tambayar Musa kaka yace mallan shin da gaske ne wai idan mutun yana cin abinci da zafi yana narka imani kuma wai ba kyau ana cin abinci ana shan ruwa?
A wannan duk canfi ne, ba gaskiya bane. Me hada imani da zafin abinci? Imani qaulun wa amalun wa i'tiqad. Abinda zaka fada da baki na kalmar shahada ka kudirce a zuciyarka ka aikata kuma da gabobinka abubuwan da Allah ya wajabta maka kai abinda ya haramta maka ka bari shine imani. To me kawo kuma abinci ya narka maka shi? Wannan duk shi fadi ne.
Yace kuma wai ba kyau ana cin abinci ana shan ruwa?
A'a, ba san wannan ba. Sai tambaye likitoci in yana cutar da mai shan ya ce to zai za a daina saboda yana cutarwa, amma ban ma taba jin wani ya ce in ana shan abinci ana shan ruwa ba za a kamu da wata cuta ba, ni ban taba ji ba.
Na'am. Sai tambayar Mustafa Kure ya ce mallam wanda ya rasu ba shi da kowa shin yaya za a yi da dukiyarsa?
In kasa ce ta musulmi kashin shugabanci na musulmi sai a kai shi baitul malin musulmi, wato musulmi su ne aula bihi, su ne ya kamata su ci wannan dukiya, sai a kai shi baitul mali a ci gaba da yi wa musulmi aiki da shi da kowa zai iya amfana. In kuma gurin ba kasa ce ta musulmi ba to sai a duba a ga wace kungiya ce, in aka danka a hannunta za ta aiwatar da ayyukan da musulmi za su amfana da shi. To mu dauka misali yana rayuwa a wata kasa da ta musulmi ba, kaga nan ba za a kai shi baitul malin wasu wanda ba musulmi ba, to sai a duba akwai kungiyoyi da musulmi duk inda suke sukan hadu su wata kungiya da shugaba, to sai a danka a hannun wannan kungiya mutukar amince da nagartar waɗanda suke rike da kungiyar, a ce to gashi wannan dukiyar wani ne daga cikin ƴan uwa da yarasu ba a san kowa nashi ba, to su wannan su za su sarrafa shi wajen aikin musulunci, ko gina masallaci ko gina makaranta ko dai ayi wani aiki da aka san cewa kowa da kowa zai mori wannan aiki, wannan shine abin da za a yi da shi.
Na'am. Tambayar Hasiya take cewa mallam shin mutumin da yayi mafarki kuma bai ga komai ya fita daga jikinsa ba shin zai yi wanka?
Ba zai yi wanka ba, dama zai yi wanka idan ra'atul ma'akarin annabi yake gayawa wacce ta yi masa tambaya cewa za ta yi wanka in har ta ga wani abu ya fita, amma ba abin da ya fita kawai mafarki ne, wannan ba a yin wanka. Na'am.
Sai tambayar da take cewa mallam macen da ba ta jinin haila za ta yi idda ko istibra'i?
Idda mace da ba ta jinin haila Allah ta'ala ya ce za ta yi idda. Wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtu fa iddatuhunna 3 ashhur wallahi lam yahidna. Waɗanda suka fidda kauna saboda tsufa da girma ba sa haila saboda sun tsufa sun yi shekaru, Allah ya ce idan kuna shakka to idda su wata uku ce, haka nan wallahi lam yahidna da waɗanda ma ba sa haila saboda kankanta ba su fara haila ba, to wannan idda su ma wata uku ce, saboda ka wacce ba ta haila idda ta wata uku ce yasi bisa ga haila istibra'i sai zama wata ɗaya, saboda ka wacce ba ta haila istibra'i ta shine wata ɗaya.
Na'am. To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na fitoyi rahama a yau. Da aka kafin mu karkare shirin za mu karanto muku lambar wayar da za ku iya aiko mana da sakonni kamar yadda aka saba, wato 0800 578 9874, 0800 578 9874, ko kuma akan adireshin mu na yanar gizo wato fatoyirahama@gmail.com, ko kuma a dandalin mu na sada zumunta wato Facebook. Da haka a madadin shehu malamin mu Dr. Sheikh Muhammad Sani Rijiyar Lemo, sai kuma Bashir Sarki Abdulkadir wanda ya sa